This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka kuka kamo akan mitoci 19:31:49 da kilohertz 15,530 a matsakaicin zango. Ana iya jin mu a tasoshin radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalor da Niya dukansu a jamhuriyar Nijar. Sai kuma hanyar sadarwa wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Salo Garba ne tare da Grace Zalira Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirin mu na wannan safiyar. Amma kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanun labarai.
Wani babban jami'in ƙasar Burundi ya musanta ikirarin da bijiraren hafsan sojojin ƙasar yayi na yin juyin mulki. Wata kungiyar ƴan gwagwarmaya tana kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta janye kariyar da ta ba ƴan sanda da ma'aikatan aikin wanzar da zaman lafiyarta da nufin hana su keta haƙƙin bil'adama. Kana masu fafutukar kare haƙƙin addinai tsirarru a Iraki da kuma Siriya sun yi kira ga Amurka ta taimaka wajen kare asalinsu da kuma gidajensu na gado daga hare-haren kungiyar ISIS.
To madalla. Idan mun shiga rawatanne za ku ji cewa ƴan sandan jihar Neja sun je mamayar da suka yi wa majalisar dokokin jihar. A jihar Kaduna kuma jam'iyyar APC ta ce ba da ita za a yi shirin karɓa-karɓa ba. Masana harkokin shari'a sun kalubali yadda gwamnatin Jonathan take yin amfani da kungiyoyi da suka kira ƴan ta'adda wurin kare bututun mai. Sai kuma shirin domin iyali na Grace Aneri Abdu. Amma duk waɗannan rawatannin fa sai kun sha cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wani babban jami'in ƙasar Burundi ya musanta ikirarin da bijiraren hafsan sojojin ƙasar yayi na yin juyin mulki. Ministan harkokin cikin gida Edward Nduwimana ya shaida wa sashen Afirka ta tsakiya na muryar Amurka cewa fadar shugaban ƙasa da tashoshin rediyo da talabijin da kuma babbar tashar jirgin saman ƙasar da ke Bujumbura na ƙarƙashin ikon Dakarun da ke biyayya da shugaba Pierre Nkurunziza. Ya ce shugaban ƙasar ya dawo Burundi daga Tanzania inda ya je halarta taron koli jiya Laraba na wanzar da zaman lafiya a yankin kodayake bai bayyana inda shugaban ƙasar yake ba. Fadar White House ya kira da a kawo ƙarshen tashin hankali kuma da dukkan ɓangarorin su ajiye makamai. Kakakin fadar shugaban ƙasa John Enes ya kuma bayyana goyon bayan yunkurin da shugabannin yankin ke yi na maido da doka da oda da kuma haɗin kan ƙasa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce jami'in diplomasiyan Amurka sun tattauna da manyan mashawartan shugaban ƙasar jiya Laraba da safe. Sai dai kakakin ya ce yana yiwuwa an yi wannan tattaunawar ne kafin ikirarin juyin mulkin. Tun farko janar Godfrey Niyombere ya shaidawa waɗansu tashoshin gidajen rediyo masu zaman kansu a Burundi cewa an hambare gwamnatin shugaban ƙasar ya kuma ce zai kafa kwamiti da zai maido da ci gaba da haɗin kan ƙasa.
To madalla, alheri a nan Amurka, shugaba Barack Obama ya karɓi bakuncin shugabannin ƙasashen yankin Gulf shida su shida da kuma manyan jami'ai a wani taron koli a yanayi da ya bayyana a matsayi cewa ya fuskanci ƙalubale. Sun fara tattaunawa ne jiya Laraba a wajen walimar cin abincin dare da aka yi a fadar ta White House. Za su kuma ci gaba da yin sharan nasu a wurin shakatawar shugaban ƙasa da ake kira Camp David da ke da tazarar kilomita 100 daga birnin Washington DC. Tattaunawar za ta maida hankali ne kan neman hanyoyi da Amurka da abokan ƙawancenta na yankin Gulf za su haɗa kai a fannin rikicin da ake fuskanta a yankin kamar yadda fada da take yi da kamar fadan da ake da Iraki da Siriya da Libya kuma da kuma ƙasar Yemen. Ƙasashen yankin Gulf kuma suna bayyana damuwa akan yunkurin da Amurka ke yi na kammala tattaunawar da ake gudanarwa na zumar cimma yarjejena akan ayyukan nukiliya na Iran da abokiyar gabanta na yankin da kuma bunƙasa hulɗar harkokin tsaro da Amurka. Sun bayyana damuwa cewa cimma matsayi ɗaya zai ƙara wa Iran kima a yankin ya kuma raunata ƙawancen Amurka da sauran ƙasashen yankin Gulf, musamman a fannin ayyukan soja. Kakakin Federal White House John Ennis ya bayyana jiya Laraba cewa Amurka tana mutunta dangantakarta a fannin harkokin tsaro da Majalisar Haɗin Kan Ƙasashen da ke yankin Gulf da ta kunshi ƙasashe guda shida. Za a ci gaba da tattauna akan hanyar da shugaban ƙasa ya ga yafi dacewa da hana Iran mallakar nuclear mallakar makaman nuclear ta hanyar diplomasiya. Shugaban ƙasar kuma ya hakikance cewa wannan ne mafi alheri ga Amurka da kuma abokan ƙawancenta na yankin Gulf. Tun farko dai Mr. Obama ya gana da mataimakin Prime Minister Saudiya Muhammad bin Nayef da Yerima Muhammad bin Salman dan sarki Salman a wani zaman walimar dare kafin fara taron kolin. Sauran waɗanda suka halarta taron sun hada da sarkin Kuwait da Qatar da kuma manyan jami'an Bahrain, Oman da kuma dolar Larabawa.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan bindiga sun kai farmaki a wani gidan baki da ke Afghanistan a wani bikin walima da ake shiryawa yan kasashen ƙetare suka kashe mutane biyar da suka hada da wani ba'amurki, waɗansu biyar kuma suka ji raunuka. Babban jami'in yan sandan Kabul Abdul Rahman ya bayyana yau da safe cewa an fara kai harin ne da ƙarfe 8:30 na dare agogon ƙasar lokacin da yan bindiga suka bude wuta a otel din Park Palace bai tantance asalin waɗanda harin ya shafa ba. ‘Yan sanda sun ceto ‘yan kasashen ƙetare da dama suka kuma kashe mahara uku, abin da ya kawo ƙarshen mamayar sa’o’i biyar da aka fara buɗe wuta. Ofishin jakadancin Amurka ya ba da tabbacin kashe ba'amurki ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe amma bai faɗi sunansa ba. Babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin nan da nan, ko da yake ƙungiyar Taliban ta kai hare-hare kan gidajen baƙi a Kabul a lokutan baya. Baƙi ‘yan kasashen ƙetare da ƙungiyoyi masu zaman kansu suna yawan sauka a wannan otel na Park Palace wanda yake kusa da ofishin gudanarwa na Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan.
Wata ƙungiyar ‘yan gwagwarmaya tana kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye kariya da ta ba ‘yan sanda da ma ma’aikatanta wanda yake aikin wanzar da zaman lafiya da cewa yin haka zai hana su keta haƙƙin bil'adama da ta hanyar jima'i da kuma kudantawa al'ummar da aka tura su taimakawa. Paula Donovan ta kungiyar AIDS Free World, kungiyar da ta kaddamar da campaign jiya Laraba a birnin New York, ta ce a halin yanzu farin kaya da 'yan sanda da kuma jami'an kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya sun sa riga kariya, sai babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya kadai ne zai iya janye ta. Ƙungiyar da ta kunshi uwar gidan tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Grace Michel da Lieutenant Colonel na ƙasar Canada Romeo Dallaire da ya dago batun kisan kiyashin da aka yi a Rwanda ta kaddamar da wani gangami da ta ba take Cold Blood dangane da abin fallasawa da nan da na jima'i da aka yi a ƙasar. To, labaran duniya kenan kuka saurara. A jihar Kaduna, jam'iyyar APC ta ce batun raba mukamai yana son ya tada jijiyoyin wuyan mutane, inda jam'iyyar ta ce babu ruwanta da wannan shirin karɓa-karɓa. To, ko menene matsayin sabon gwamnan jihar Nasir El-Rufa'i? Ga rahoton Isa Laulikara.
Tun bayan zaben ranar 11 ga watan Afrilu a jihar Kaduna, 'ya'yan jam'iyyar APC da aka zaba a masar dokokin jihar Kaduna suka fara cece kuce tsakanin 'yan shiyar tsakiyar Kaduna da kuma shiya ta daya akan waiwaye ne zai zama shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna. Yayin da 'yan majalisar dokokin jihar Kaduna da suka fito daga shiya ta daya ke cewa zababban gwamna Malam Nasu El-Rufa'i ya fito daga shiya ta biyu jihar Kaduna ne, saboda haka dole ne shugaban majalisa ya fito a shiya ta daya. Su 'ya'yan majalisar da ke shiya ta biyu cewa suke tun da dai kowa ya san Malam Nasu El-Rufa'i dan asalin Zaria ne, to ya zama wajibi shugaban majalisar dokokin jihar ya fito daga shiya ta biyu. sai dai fa Malam Nasiru Irfa'in ya raba gaddama inda ya tabbatarwa da duniya cewa tunda dai a karamar hukumar Kaduna ta Arewa yake zabe shi dan shiyar tsakiyar Kaduna ne.
A hakikanin gaskiya shine mahaifina Azari aka haife shi. Anan ya girma ya fara aiki a Samar saboda kani bazazzagi ne asali na amma tunda mahaifina ya rasu da shekara ina da shekara 8 aka dawo da ni aka rike ni a kawo anan Kaduna saboda kani nafi kallon Kaduna shine garin mu domin nan na girma nan nake da abokai nan ne makaranta da sauransu kuma anan ne gidana yake na zauna Zaria na dan yi aiki amma bai fina wata 6 ba na gama makaranta tunda na fara aiki na ina zauna anan unguwar sarki Kaduna saboda ka unguwar sarki ne wat inda ne register a jami'a shine ne register in jefa ƙuri'a saboda haka a wannan tafiya a siyasance ni dan zantu ne ko da yake asali na ni dan zanwani
game da maganar rabaraban mukami zuwa ƙananan hukumomi kuwa Malam Nasiru Irfa'in ya ce bai tanin gwamnati za ta yi wannan saboda haka ba ma dole ne kowace karamar hukuma ta samu commissioner ba
wannan maganar a ce an raba mukami a ba wannan nan ba shine ya kamata mutane su damu ba abinda ya kamata su duba wanda aka ba aikin zai iya ya cancanta saboda haka mu a gwamnatin mu ba za mu ce wai za mu raba mukami a ba wannan nan ba lokacin da wani mukami ya fito za a nemi mutum ne wanda ya cancanta idan kuma mutane 10 daga wuri ɗaya suke in za su yi mutanen jaha aiki za mu sa su domin jihar Kaduna ɗaya ce babu wani wanda za a ce a wannan yafi wannan ko wannan yafi wannan duk irin wannan abu wai a ce kowane local government a bata commissioner kowane kaza ai kaza ni a gani na ba shine yadda za a samu a jama'a aiki ba domin dan ikare da dan kubo me bambanci tsakanin su in ka dauki dan ikare sai dan kubo ya ce shi ma sai an dauke shi dan aka ce za a yi haka abun ba zai yi ba gwamnatin jihar nan bashin da za ta gada kila ma biyan albashi zai mana wahala
to kome matsayin jam'iyyar APC a jihar Kaduna game da karba ko kuma mika mulki zuwa bangauri da ake kira zonin a siyasance Honorable Bala Barnabas Bantex shine shugaban jam'iyyar APC kuma zababban mataimakin gwamna a jihar Kaduna
yanzu haka dai a jami'ance ko kuma mu ce bisa ga tsari a tsarance bisa ga constitution na jami'a bata lura da issue na zoning lallai wannan ya fito daga nan wannan ya fito daga can ba to amma kamar yadda ka sani mu a jami'an APC idan muka ga abin da zai ciwo mana tuwa kwariya ko kuma abin da zai kawo mana koma baya ba mu jin kiuya ba mu jin nauyin mu kashe kuɗi mu koma mu yi convention babban taron kasa a zo a yi wani canji da ita tsarin dokar jami'a tana da buƙata ayi saboda cin gabanta
har yanzu dai tambayar da ƴaƴan jam'iyyar APC da al'umar jihar Kaduna ke ci gaba da yi ita ce shin daga wanne bangare ne za a samu shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna kuma daga wanne sashi ne za a zakulo ministan da zai wakilci jihar lokaci ne dai kawai zai bada amsar wannan da sauran tambayoyi makamantan su game da sabuwar gwamnatin da ke tafe Isa Lawalekara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
madalla daga Kaduna sai makwabciyar ta jihar Neja inda yanzu ƴan sanda suka janye ma mayar da suka yawa majalisar dokokin jihar har ma sabbin shugabanninta sun kama aiki gadangadan kamar yadda za ku ji a rahoton Mustafa Nasiru Batsari
karshenta dai jami'an tsaro sun janye daga mamayar da suka yiwa majalisar dokokin jihar Neja tun bayan da ƴan majalisar suka canza shugabanninsu a makon jiya A jiya Laraba ne dai aka bude majalisar har ma sabon kakakin majalisar Honorable Isa Kawu ya jagoranci zaman da majalisar ta yi Honorable Bello Agwara shine mataimakin kakakin majalisar ga abin da yake cewa akan kawo ƙarshen mamayar da aka yi masu
mu da mun babban abin da muke so muhawara da muke so mu gaya ma duniya shine tunda an canza an kuma samu sababbin shugabannin majalisa dole ne mu zauna saboda mu ci gaba da tattauna abubuwan da suka shafi ci gaban kasan Neja da mutanen Neja gabaki daya duk da mun san cewa an kulle mana majalisa kusan sati guda ba a bude mana ba mun ta kokari in ka duba yau ma mun so mu yi zama a kwatas mun shirye komai da komai Allah cikin ikonsa dai muka ci gaba da tattaunawa da waɗanda ke da makamai a gwamnati a can sama da kuma ainihin police headquarters
an cimma wani yarjejeniya ne ko maslaha haka
eh dama ai rufe mun da akai mun muna ganin an saba ma doka saboda mu am gwamnati ne ya kamata a bar mu yi aiki mu
Shi tsohon kakakin majalisa ya ce shi har yanzu yana nan a matsayin shi na shugaba a wannan wuri saboda kotu ta bada takardar cewa kar ku dauki matakin tsige shi amma kuka rufe ido kuka yi.
Don me ka tsohon kakakin majalisa zai ce idan ma ya ce haka mu ya rena mana hankali ne saboda kar ya manta ba. A lokacin da aka zabe shi a mazabansa an zabe shi ne a zama member na mazabansa kamar yanda ni ma Honorable Ahmad Agwara nake an zabe ni a mazabana ne a member. Ba an zabe ni mane na zo na yi deputy speaker.
Dama dai akwai bayanai da ke nuna cewar majalisar na bin gwamnatin jihar Niger wasu makudan kudaden gudanar da aiki a majalisar ga abinda Honorable Bello Agwara ke cewa akan wannan batu.
Cika akan maganan kuɗi yau ba mu mutane ne ai ba za mu rufe idonmu mu cimma wani mutunci ba saboda muna son biyan namu big personal biyan bukata amma rashin bayani da babu a wayancan shugabannin da suka shuke muka cire yana cikin abin da ya bata mana rai kenan.
To kasancewar tsohon kakakin majalisar Honorable Adamu Usman bai halarci zaman ba na iya kokarin jin matsayinsa akan wannan lamari amma abun ya ci tura sai dai ga abin da yake cewa a hirar da nayi da shi ta wayar salula a ranar Talatan nan da ta gabata.
Kotu ta bada umarni cewa kada tsige ni kuma kada zabi kowa. So a haka wannan kotu order din tana da har yanzu din ba jinginar da ita ba ba soki ta ba. So wannan kotu wannan order din ne bani tabbata cewa ni ne shugaban majalisar na jihar Niger har yau.
A halin da ake ciki dai a yau Alhamis ne ake sa ran za a fara zaman sauraron karar da shi tsohon kakakin majalisar Honorable Adamu Usman ya kai kara domin kalubalantar tsige shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Gwamnatin Jonathan ta daidai tana amfani da wasu kungiyoyi wurin gadin bututun mai waɗanda take bawa miliyoyin naira da miliyoyin daloli. To amma kashe wata mata da kungiyar OPC ta yi a jihar Ogun ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke kula da bututun mai ya tada hankalin mutane har ya sa ma masana harkokin shari'a suka mai da hankali akan yadda gwamnati take amfani da waɗannan kungiyoyin.
Tun ba yau bane dai shugaba Goodluck Ebele Jonathan mai barin gado ya maida amfani da kungiyoyin sa kai masu dauke da makamai abin tafiya a gwamnatance da kuma harkokin tsaro na mika masu wasu ayyukan tsaro da ake ganin ya sabawa dokar kasa. Duk da cewa dai Najeriya kasa ce mai dimbin jami'an tsaro kama daga civil defense da 'yan sanda da sojoji wanda doka ta amince masu na gudanar da tsaro sai dai kuma shugaban ya karkata ne ta amfani da wayannan kungiyoyi wajen basu biliyoyin naira da kuma daloli domin aikin tsaro a gurare da dama na kasar. Kashe wata mata a kwanan nan da 'yan kungiyar OPC suka yi a jihar Ogun a lokacin da suka ce suna gudanar da sintirin tsaro na layukan bututun man fetur ya sake dawo da takaddaman neman ganin gwamnati mai jiran gado ta hanzarta kwace irin wayannan ayyuka daga hannun 'yan kungiyar ta OPC tare da sake mai da shi ga jami'an civil defense kamar da doka ta zayyana da zarar ta hau kan karagar mulki kamar da wannan dan asalin jihar ta Ogun da lamarin ya auku a yankin su ya shaida wa talabijin da ke birnin Lagos.
I lived in Arifa, a victim in Arifa, my landlord, very pretty woman. They were shocked to death and there was nothing they could do about it. I will advise the government, not to do the OPC.
Ya ce abinda ya faru a garin Arifa an kashe wata mata kuma 'yan OPC ne suka harbe ta. Ina ganin ya kamata a kwace wannan aiki daga wurinsu a baiwa 'yan sanda kamar doka ta tanadar. To koya masana harkokin shari'a ke ganin matakin gwamnati mai shudewa da kuma kiraye-kirayen jama'a ga sabuwar gwamnati na kwace irin wayannan ayyuka tare kuma da mika su ga jami'an tsaro. Barista Abubakar Sarkin Daji wani lauya ne mai zaman kansa.
Na farko wannan mataki gwamnatin tarayya ta dauka mataki ne da ban tunani a iya sani na da fahimta na doka. Akwai doka na kasa da ya bata daman yin haka na farko kenan. Na biyu kuma kusan kaskanci ne ga ita gwamnatin tarayya na gazawa kuma a cikin mulkinta. Domin in kai la'akari da gwamnatin Najeriya akwai 'yan sanda, akwai sojojin ruwa, akwai na sama, akwai custom, akwai ma'aikatu da dama. Ya kamata a baiwa daman kula da waɗannan kaddarorin na gwamnati domin dukiya ne na jama'ar Najeriya. To yaushe hankali zai ɗauki haka sai an dauki waɗannan dukiyan an baiwa wasu ƴanta domin a waje na ƴanta adda ne gadin waɗannan dukiyan to wannan shin gazawa ne daga gwamnati ta bangaren ƴan sanda ko ko gazawa ne daga gwamnati ta bangaren sojoji da sauran hukumomin da suke da ikon kula da irin waɗannan abubuwan
ya dace gwamnati mai hawa mulki kenan ta hanzarta canja wannan mataki zaka dai masana harkokin mulki da kuma na siyasa na ganin irin waɗannan matakai da gwamnati mai barin gado ta dauka kadan ne daga cikin matsalolin da gwamnatin General Muhammadu Buhari ta jam'iyyar APC za ta gada ranar 29 ga wannan wata na Mayu. Babangida Ibrahim Murya, Amurka daga Lagos, Nigeria.
A wajen zabe kukan hada kai ku fitar da ganinku in
to daga Maiduguri jihar Borno a Nigeria muka samu rahoto da mutumin su na cewa Kanal Tukurgusau mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na sojojin Najeriya ya bada wata sanarwar kafa dokar hana fitar dare har na sa'o'i 24 biyo bayan harin da aka kai a garin Maiduguri din da wasu da ake kyautata sutan ƴan kungiyar ɗaukar haram ne suka kai. To Ubangiji Allah ya kiyaye. Yanzu kuma ga Grace Alaira Abdu da shirin Domin Iyali.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku da ma tambaya ni ke da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alhera Abdu ke fata iyali na lafiya. Yau ya matan sakandaren Chibok suka cika shekara 1 da mako 4 a hannun ƴan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da rundunar tsaro ke ci gaba da fatattakar ƴan kungiyar Boko Haram a jeji Sabisa wanda ya sanadin ceto mata da kananan yara kimanin 1000 kawo yanzu. Sai dai bisa ga bayanai babu ko ƴan matan Chibok ɗaya daga cikin su. Rahotanni kuma na nuni da cewa kalla 5 daga cikin mata 214 da aka ceto da ciki sun haihu a sansanin da ake kula da su. A ci gaba da bin diddigin wannan batu, yau ina tare da Hajiya Maryam Ahmed Sabo, wata alƙalin majistiri a jihar Kano kuma membar ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa wadda ta bayyana illar wannan lamari.
Kin ga wannan yana nuna mana yanayin yanda idan aka samu rikici a ƙasa yanda yake shafar mata da yara ƙanana, yanzu suwaye suka zama sun cuci da yawa waɗannan yaran matan da aka samu da shi an musu ciki za su zo su haihu. Idan suka haihu yaran nan ba shi da uba, sannan kuma gashi an firgita su an sa su cikin wani hali cikin damuwa da tashin hankali da rashin da baƙin ciki domin yarinya nan tana ta kuka gashi an sa ta a cikin hali ita ba aure ta yi ba. Ita ba ma wanda take so bane ma ta jeye mata ciki a wani ne can daban wanda ba ta san shi ba.
Wanda ya mata fyaɗe ma ba maganan ciki ba wanda ya mata fyaɗe.
To wanda ya mata fyaɗe haka gaskiya wanda ya mata fyaɗe domin an yi mata ba akan ba san ranta ba wanda ya mata fyaɗe. To tana kuka tana cikin damuwa wanda duba wannan halin da take ciki ga kuma halin da yaran da za su zo su haifa ba tare da iyaye ba. Dole a duba a ga cewa me ya kamata a yi domin yanzu waɗannan ƴaƴan da za su matan waɗannan da waɗannan ƴaƴan da za su haifa idan gwamnati ba ta tsaya tsayin daka ba ta yi wani abin a kansu ta kula da rayuwarsu to a nan gaba za su iya zama mana babban matsala domin yaran nan yawanci da su waɗannan matan sun ga tashin hankali sun ga gawawwaki sun ga an yi kisa a gabansu to ba wani abu da zai dame su hatta matan waɗannan. Dole ne gwamnati su tsaya ta tantance domin akwai a cikin su matan ba za a rasa waɗanda suna da irin wannan aƙidar ta Boko Haram ɗin ba. Sannan kuma dole kin ga sun shiga cikin wani hali na tashin hankali. Sannan gwamnati ta duba ta ga cewa waɗanne ne cikin su waɗanda suke innocent wato waɗanda suke ba su da wannan aƙidar na batun Boko Haram. Idan har suna da shi ka a bari su zo su sake shiga cikin mutane kuma su ci gaba da rayuwarsu zo a dole za a iya samun matsala. Na farko dai dole a kula da lafiyarsu, shi ne babban abu da za a fara yi, da lafiyarsu da yanayin da suke ciki. Domin mu a nan da shi dai kin ga faɗi ake ma yaran nan kuma sun zo suna haihuwa, wanda suke da ƙananan ciki ma mu dokoki ba su yarda cewa a je a yi wa mace ta je ta yi zubar da ciki ba, ko da ta sami shi na hanyar faɗi. Ya saba ma shari'ar dokokin Penal Code da muke da shi. Da
wato dama akwai waɗansu da suke da ra'ayin cewa waɗanda cikin nasu bai riga ya yi girma ba a zubar da shi saboda ita kanta ko kuma jama'a suka ga wannan yaron sai a tuna abin da ya faru ya zama musu su sanadin bakin ciki.
A gaskiya mu a dokokinmu na ƙasa ba su yarda ko da an yi wa yarinya faɗi ba, ko da ta samu ciki a irin waɗannan hali na tashin hankali da aka shiga ciki aka kama ta aka je aka yi mata faɗi ta samu ciki, doka ta hana cewa a je a zubar da ciki. Doka ta ba da damar cewa za a iya zubar da ciki ne yayin da ita uwar ta shiga cikin wani hali na cewa ko za ta mutu ko za ta samu wata damuwa ta musamman daban wanda zai dagula rayuwarta har abada, to shi ne za a iya cire mata ciki. Amma a halin da suke ciki ba dama a ce gwamnati ko gwamnati ko kuma sun je sun zubar da wannan ciki. Hakuri ne kawai sai dai su hakura su zo su haihu. In ya so gwamnati ta samar da wasu abubuwa na musamman ta yadda za a kula da su, domin akwai yaran da za su haihu suna cikin hali kamar wanda aka nuno din nan, tana cikin damuwa, tana cikin depression, ita kanta za ta iya tunanin cewa ko ta kashe kanta ko ta kashe yaran. To in that situation a yanzu ya kamata gwamnati duba irin waɗannan wacce take da za ta iya rike yaran zuwa wani lokaci, to gwamnati ta duba ta ban mata yaranta. Wanda suke ga tana cikin damuwa kallon wannan yaron kamar yadda suke magana zai zama damuwa, to ya kamata gwamnati ta duba ta karbi wannan yaron a kai shi gidan yara nan a bashi kula ta musamman.
Yawa to dama ina son tambaye ki, banda kai shi gidan yara akwai waɗanda suke da sha'awar ɗaukan yara, ko dai waɗanda ba su haihuwa ko kuma waɗanda dai suke son bisa dalilan jin kai su ɗauki yaran da ba su da gata su taimaka ma rayuwarsu. Yana yiwuwa waɗannan a nemi iri-irin waɗannan mutanen a ba da su riko?
Alhamdulillah wannan yana iya yiwuwa, domin dokokinmu kamar kin ga komo a nan Kano akwai foster law ido wato dokoki na yara, sannan kuma this child rights act din wannan dokoki na yara na ƙasa na Nigeria din wannan ya ba da dama akwai fostering akwai adoption, wato mutum zai iya ɗaukar yaro ya rike shi, zai kuma iya ɗaukar yaro ya name da shi ɗan shi wanda shi ne adoption. So wannan duk ya ba da dama a ɗauki waɗannan yaran mutum ya je riki, waɗanda duk suke so za su iya zuwa su nemi damar a ba su.
To da fata masu hali baiwa za su yunkura domin ba da gudunmuwa ta kowace hanya suka iya da zai taimaka wajen inganta rayuwar waɗannan mata. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Maryam Ahmed Sabo da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To a gaida alheri, alai muna aikin jin kai. Kafin mu rufe ga takardun labarai.
Masu fafutukar kare haƙƙin addinai tsiraru a Iraki da kuma Siriya sun yi kira jiya Laraba ga Amurka da ta taimaka wajen kare asalinsu da kuma gidajensu na gado daga hare-haren ƙungiyar ISIS. Sista Diana Moneka, wata malama addini da ke zama a wata makaranta addinin Katolika, ta shaida wa wani kwamitin majalisar dokoki cewa mayakan ISIS sun ta saki yatta da kuma gidajensu a wani wuri.
To madalla, a shirinmu na hantsi za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda 'yan ƙasar China suka ci kasuwar Kano ta da katamfofi da shadda da lamarin da ya kusa da kasuwar kantin kwari. Amma yanzu ƙarshen shirin namu kenan na wannan lokacin, a madadin duk waɗanda kuka ji murayoyinsu musamman Grace Alir Abdul da CD wanda ya cira mana sauti da injina namu Mr. Cook, ni Salo Garba ke muku fatan alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.